Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kai tsaye kan mitoci 19:31.49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 28 ga watan Oktoba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 5 kenan na safe agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Sojojin Amurka sun kai wani samami a arewa maso gabashin Syria wanda yayi sanadin mutuwar shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi. Babban wakilin Amurka a tattaunawa da Taliban Zalmin Khalid Zaid ya kai ziyarar bazata a Afghanistan. Daruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga kan manufofin gwamnati a jiya Lahadi.
To a Najeriya kuwa, yayin da matsalar garkuwa da mutane ke ci gaba da addabar wasu sassan kasar kamar yadda rahotanni ke nunawa, shin waɗanne matakai majalisar dokokin Najeriya ke ɗauka wajen ganin an shawo kan wannan matsala?
Eh, gaskiya ana samun ci gaba sosai daga matakin majalisa, a shirye muke mu zo da kuduri na yadda abun da zai kara dokokin nan su kara ƙarfi.
To a Najeriya har ila yau za ku ji cewa Allah ya yi wa mai ɗakin marigayi Prime Minister Sir Abubakar Tafawa Balewa rasuwa, wato Hajiya Jummai Tafawa Balewa.
Kafin wannan an kai ta da kasar India, inda yake neman ta fara jinya.
To muna ɗauke da ƙarin bayani da wani rahoto ma kan shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel zai gabatar. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan waye gari lafiya. Wani samami da sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Syria ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi, wanda ya yi kacakaca a cewar shugaba Donald Trump a wata sanarwa da ya yi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a ƙasa baki ɗaya da safiyar jiya Lahadi. Da daren ranar Asabar, Amurka ta yanke hukunci akan shugaban kungiyar 'yan ta'adda na ɗaya a duniya, abinda Trump ya sanar kenan daga ɗakin diplomasiya na fadar White House a jiya Lahadi. Yana mai bayyana cewa shugaban kungiyar IS ya tada bama-baman da ke jikinsa a cikin ginin ƙarƙashin ƙasa, wanda ya kuma rutsa da uku daga cikin 'ya'yansa bayan da ya tarwatsa kansa sai ginin ƙarƙashin ƙasar ya rufta, a cewar Trump. Sai dai babu wani sojan Amurka da ya rasa ransa a lokacin wannan farmaki, amma an kashe mayakan al-Baghdadi da dama kuma an kama wasu, a cewar shugaba Trump. Shugaban ya kuma kara da cewa shugaban kungiyar ISIS, wanda ya boye a wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa, ya yi ƙoƙarin tserewa kuma ya yi ta kyarma da kuka da kuma ihu a lokacinsa na ƙarshe. Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan ya sauka a ƙasar a wata ziyarar bazata, wadda ita ce ta farko da ya kai tun bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da tattaunawa da kungiyar 'yan tawayen Taliban kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Jami'ai sun ce Zalmin Khalid Zaid ya samu rakiyar wasu jami'ai, ciki har da Lisa Curtis, babbar darakta mai kula da kudanci da tsakiyar nahiyar Asiya a kwamitin tsaron Amurka. Ziyarar tana zuwa ne a ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Afghanistan IEC ta tsaida ranar 14 ga watan Nuwamba mai zuwa a matsayin ranar da za a saki sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama da aka yi ranar 28 ga watan Satumba. Daruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zangan nuna ƙin jinin gwamnati a jiya Lahadi a babban filin Tahrir da ke birnin Baghdad. masu zanga-zangar fiye da 60 ne aka kashe a arangamomin da aka yi da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata. Mun zo nan ne don mu ga bayan gwamnati baki daya a cewar daya daga cikin masu zanga-zangar. A wata sanarwa da hukumar yaƙi da 'yan ta'adda ta Iraki ta fitar jiya Lahadi ta ce an kai jami'an hukumar yaƙin don su kare gine-ginen gwamnati daga tsageru marasa da'a. Bangaren da yake kula da 'yan ta'adda ya ce an ba shi umarnin amfani da duk matakan da suka wajaba don kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin Prime Minister Abdul Mahdi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shaharar da yankin Hong Kong ya yi a matsayin wurin gudanar da harkokin kasuwanci cikin walwala ya yi ta dusashewa sannan a hankali tun bayan da Birtaniya ta mika yankin a hannun China a shekarar 1997, a yayin da kuma masu zanga-zangar kirin gwamnati ke zafafa buƙatar su ta neman a yi demokuraɗiyya, kuma zanga-zangar ke rikidewa zuwa ta tashin hankali, yanayin kasuwanci sai dada taɓarɓarewa yake yi. Masu fasahar kirkire-kirkire da ma'aikatan banki da shugabannin cibiyoyin kuɗi suna daga cikin jerin waɗanda suke so su koma Amurka, wadda wannan wata bukata ce da ke daɗa nuna cewa akwai bukatar ɗaukar matakan gaggawa ganin irin jarin da ake bukata mai neman bizar shiga ta EB5 ya mallaka, wadda aka fi sani da bizar shiga ta zinare daga $500,000 zuwa $900,000 a wata mai zuwa, wadda rabon a ƙara kuɗin tun 1993 a wani ƙoƙari da ake yi na hana halasta kuɗaɗen haramun. Izinin shiga na EB5 da ake bayarwa na shekara biyu ne tare da izinin zama ƙasar da sharaɗi na idan ka saka hannun jari a wasu ɓangarorin fafutuka a Amurka, kuma masu neman suna da lokaci har zuwa ranar 21 ga watan Nuwamba don su nema a ƙarƙashin shirin saka jari da ake da shi kafin ya canza. Shugaba Mauricio Macri mai ra'ayin riƙau ya amince da shan kayi a zaben Argentina jiya da daddare, wanda hakan ya share fage ga masu sassaucin ra'ayi suka sake dawowa kan karagar mulki ƙarƙashin Alberto Fernandez, bayan da mafusata masu jefa ƙuri'a suka yi watsi da yadda shugaban ƙasar ya tinkari zazzafar matsalar tattalin arzikin ƙasar wadda ta jefa mutane da dama cikin talauci. Sakamakon zaben ya haifar da dawowar tsohuwar shugabar ƙasar Cristina Fernandez tamkar almara, wadda ita ce mataimakiyar shugaban ƙasa ga Alberto Fernandez, tsohon mai gidanta kuma abinda masu suka suke cewa haka ne musabbabin tsarin mulkinsa. Macri ya faɗa wa taron magoya bayansa a shaƙatar yaƙin neman zaɓensa cewa ya kira Alberto Fernandez don ya taya shi murna, kuma ya gayyace shi don su yi karin kumallon safe su tattauna a yau Litinin a fadar shugaban ƙasa ta Pink. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya kafa dokar ta ɓaci a jiya saboda wutar daji da take ci da kuma ɗaukewar wutar lantarki na miliyoyin mutane don a hana wutar ci gaba da ci.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So, da farko a Najeriya, yayin da matsalar garkuwa da mutane ke ci gaba da addabar al'ummar kasar kamar yadda rahotanni ke nunawa, hankula sun karkata kan majalisar dokokin kasar kan irin matakan da take dauka wajen ganin ta shawo kan wannan matsala. Yayin wata ziyara da ya kawo mana a nan ofishinmu da majalisar wakilai Honorable Usman Bello Kumo ya ce akwai matakai da suke shirin dauka na ganin an kare lafiyar 'yan Najeriya da dukiyoyinsu, kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da Muhammad Hafiz Baballe.
Gaskiya ana samun ci gaba sosai daga matakin majalisa, a shirye muke mu zo da kuduri na yadda abun da zai kara dokokin nan su kara karfi su tabbatar da cewa akwai tsoratarwa, akwai hukuntawa ga duk mutumin da ya je ma dokar kasar karatse. Kuma lalle wannan majalisa ce da ta zo da shiri lalle na ta yi aiki, kuma za ka ga daga kamun ludayinmu da yanayin mu yanzu zaka tabbatar da cewa a shirye muke mu fuskanci Najeriya wajen ganin an inganta ayyuka na dokokin kasar.
To rahotanni na nuni da cewa jama'a da dama sun kaurace hanyar Kaduna zuwa Abuja saboda matsalar tsaro. An ce hatta manyan jami'an tsaro ma jirgi suke bi da wasu 'yan majalisu. Ta yaya kake ganin za a samu rawa wannan hanya maslaha ta dindindin?
To ka san wani abu na kaman tsari ne na mahukunta kuma da ya shafi sirrin aikin su. Amma ina ganin kamar ana kokari ni karan kaina nan sati biyu da wuce na tuka mota ta na bi hanyar Abuja zuwa Kaduna don je daurin aure Zaria.
To yaya kaga hanyar?
Hanya na ganta ala bi. Wannan abu lokacin na tafiya da psychology. Idan ka san yadda ake yin askar kuma kullun kana yin askar sai ka fita kamar Allah kamar mahallicin ka sauran al'amura. Amma dole ai tafiya ai dole kuma ai mu'amala dole a harkar kasuwa dole kuma ai zumunci.
Dan majalisar wakilai Honorable Usman Bello kuma kenan. To nan gaba kadan zamu saki komawa Najeriya amma kafin nan bar mu leka jamhuriyar Niger inda yayin da hukumanci ake ci gaba da rijistar zabe a yankunan Agadez da Tawa da Tilabiri da kuma Dosso shugabannin hukumar zaben kasar ta Seni sun yi watsi da wasu bayanai da aka yada a kafafen sada zumunta wadanda ke zargin ana gudanar da rijistar zabe a boye a wasu garuruwan yankin Yamai. Mataimakin shugaban hukumar ta Seni ne Alhaji Aladua Amada yayin wa wakilin musulmanmu na Barma karin bayani a wannan hirar da suka yi.
Duk wannan abin da mutane suke sa shatin wadi ne demokrasi ne ke baka hana mutum shatin wadi ba mai akwai gaskiya akwai ƙarya gaskiye tana fita fitin Seni ne duk in labari kuke so ku nema ku je wajen wannan fitin na biyu Seni kullun kowace abuɗe take kuma menene ko da safe ko da maraice kai ko da dare in kuna son labari ku zo wajen Seni tunda ɗan magana suka ce waka bakin mi ita ai ta ni daki ko
akwai wasu bayanai dake cewa an gano wasu na'urori na rajista a wasu wuraren da bai dace a gansu ba wanda alama ce ta coge shin takamaimai ya gaskiyar labarin nan take
wannan labarin ba gaskiya bane ba shaci hudu ne wannan wanda aka ce an gano wani wuri kamar ana kidaya a boye in kuna tune lokacin da aka yi taron CNDP da muka je mun ga ma ƴan siyasa da hukuma ke akwai wasu kit wanda ake ce ma kit tablet wanda suka samu matsala wanda suka sa ma bun fara wannan kidaya ba ɗaya ga watan Oktoba muka ce sai an gyara su wannan kit tablet din su ne aka gyara lokacin da aka gyara su da nasarin masu kwangilan suka gyara suka kamana kan a fara aiki da su dole sai an gwada su to wannan gwajin ne aka tafi gari uku na ƙauyen Yamma aka je aka yi shine mutane suka ce ke kamar ana wani toge ko ku ana wani kidaya a boye babu wani kidaya da ake a boye an gwada su sun yi kuma mutanen da aka ma register goge sunan su za a yi tunda kamar inda kuka sani Yamme batta cikin zaure na fari na wannan kidaya kun ji gaskiya abin
a wuraren da aka fara irin su Agadez da su Tawa an gano cewa kamar akwai alamun ma'aikata da dama ba su lakanci aikin nan ba shin me mataki da ka dauka akan wannan
kamar inda na farin ba gaskiya bane wannan na bin shi ma ba gaskiya bane tunda wannan ma'aikatan wanda muka tura cikin gundumomi wata guda muka yi muna ba su hukunci ba a taba kawo mana ba labari aka ce ke a wannan zauren register ga wannan ba su aike su ba mu duk wanda suke aiki an tu suna aike su kamar inda ya kamata abu din farko ne dole sai an ga akwai el mushkila kadan kamar abun bai tahiya
wasu na cewa hukumar zabe na fuskantar matsalar kudaden da za ta yi amfani da su wajen tsare-tsaren zabukan da ke tafe
to Allah na gani gwamnati tana kokarinta don ta bamu abin da ya kamata mu tsara wannan sabon girgam kuma mu tsara zabe matsalar da ake cewa kun san ana iya rubuta takarda mai kuɗi kan su hutu ana samun jinkiri shine mai in banda wannan ba gaskiya da yanzu alhamdulillah
Alhaji Aladua Amada kenan na hukumar Seni a jamhuriyar Niger to gwamnatin jihar Bauchi dake arewa maso gabashin Najeriya ta sanar da rasuwar mai ɗakin marigayi wato Prime Minister Najeriya Sa Abubakar Tafawa Balewa wato Hajiya Aisha Balewa wacce aka fi sani da Hajiya Jummai wacce Allah ya rasuwa a jiya Lahadi dangane da haka na tuntuɓi wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad wanda ya ga sanarwar ga kuma ƙarin bayanin da ya mun
yan ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita dai Hajiya Jummai ita ce matar da farji mu shi marigayi a tsanin san Najeriya ta aika ta tafi a Balewa kuma ta rubuta a jiya ne Lahadi a wani asibiti da ke garin Lagos. Sai dai kafin nan an kai ta da kasar India, inda ke nan ma ta fara jinya, sai dai Allah ya gani ya sa aka sake dawowa da ita gida Najeriya. Da kuma ta ci gaba da jinyanta, sai jinyan da ya yi ta Allah ya yi na tsarin kwana ne.
Wato, ina fahimce ka dai ta yi ta fama da rashin lafiya kenan?
Eh, ta yi ta fama da rashin lafiya a gaskiya ɗayan lokaci. Kasance dai ga kuma manyanta haka. Yanzu abin da yake a hukumance, ta ganin jihar Bauchi da Labi Kabiru Muhammad ya ba da sanarwa. Since yana buƙatar jama'ar jihar Bauchi da fito zirgi a jira ita wanda wata domin a mata sallah a kotar sabon mai matsala sarkin Bauchi da misalin ƙarfe biyu. Sai dai abin da nake so a gani shi ne ita wannan hajiya jama'a da su ta bar ya takwas ne.
Yawa dama na so in zo daga tambayar cewa shin ita marigayiyar ƴaƴa ne wata bari?
Ita marigayiya Hajiya Jummai ta rasu ta bar ƴaƴa takwas da shekaru da dama. Cikin ƴaƴan nan nata akwai Hajiya Yalwa wanda yake ita babbar sakatariya ce a ma'aikatar kimiti da masana'antu na jihar Bauchi.
To, Abdulwahab, ya zuwa lokacin da aka sanar da rasuwar marigayiya Hajiya Jummai ta faɓalewa, kamar ya al'ummar jihar suka ji da wannan rashi da aka yi?
Da aka samu wannan da sun rasuwa mata, jama'a sun yi ta riya zuwa gidan shi na rigayi da albarka ta faɓalewa da ke kan hanyar Ranrod a nan cikin garin Bauchi domin bayyana alhamdulillahi su a dangane da wannan babban rashi da aka yi. Wannan babban rashi da aka yi ba wai ya tsaya da jihar Bauchi ba ne, domin saboda yin aka yi bibi da irin gudunmawa da shi mijin ta na rigayi ta zaka ta zuwa da Lagos, da za a ɗauka tamkar rashi ne na tsaya na ɗan Najeriya da baki ba.
Wakilinmu Abdulwahab Muhammad kenan a Bauchi. Yanzu kuma ga Sarfil Hashin Gumel da shirin ciki da gaskiya a daidai lokacin da agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 18 a nan Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bindiddigin shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na matasa da ake kira N-Power. Filin ciki da gaskiya ji ƙorafe-ƙorafen wasu matasa kan cewa akan cire su ko a yi musu murabus daga shirin ba tare da saninsu ba. Kan haka muka yi alƙawarin tuntuɓar masu gudanar da wannan shiri na N-Power. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Bayan sauraron dukkan ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mana, filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi mai baiwar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara a fannin ayyuka na musamman Hajiya Maryam Uwais, wadda shirin N-Power ke ɗaya daga cikin ayyukan da ke ƙarƙashin ofishinta. Ga kuma yadda tattaunawa ta kasance.
Hajiya Maryam Uwais, wakilanmu sun tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka amfana daga shirin na musamman ma, wata daga jihar Borno mai suna Aisha, wacce ta ce tana cikin samun wannan kuɗin sai aka daina turo mata, sai kuma aka sa wai an mata murabus daga aikin a shafinta ko abinda suke kira status ne da ake da shi na shirin. Haka wani daga jihar Yobe mai suna Malami Agashewa, wanda tun da ya fara aikin sai da ya share wata 15 ba bashi ko sisin kobo ba. Hajiya Maryam Uwais, kuna da irin waɗannan labaran ƙorafe-ƙorafe na waɗannan matasa da ke wannan aikin?
Ni abin nan ya bani mamaki ce, har wata 15 kuma ba a ba mu sunan shi ba. Akwai waɗanda za su je suna cewa suna aiki N-Power ne, amma ai abin nan ka san yadda yake da na'ura, ni ban san su ba. Babu dalilin da zai sa mu ƙi biyan su. Sunayensu kila daga state ba a aiko mana ba. amma babu yanda za a yi mutane yanzu cikin 98.2% din su ina din cikin 200,000 din da muka samu sai amma dole ba za ka ce ka zama gaba ɗaya kana biyan kowa da kowa ba akwai wa'anda sun samu aiki fa amma sun koye mana tunda mu muna Abuja sun samu aiki gwamnati ta ba su aiki ko wani ya dauke su aiki amma ba su faɗa ba don su ci gaba da samun wannan 2030 din to abin da ke faruwa idan ba state ta ba mu kaman payroll din ta ga mun sa akan namu payroll din ba za mu san yayi ya samu aiki ba ko wai ya samu aiki ba sai muke gaya mutane ga lambobin mu duk wanda kuka sani ya samu aiki kuma yana kan empire ya toshe wani wanda ba yi da aiki kuma yana ya kamata ya samu aiki ku sanar da mu
yawwa
idan wannan sunaye ana ta aiko mana in an aiko mana mu ce mu text a wayar su mu ce gashi an gaya mana an ce kun samu aiki saboda haka za mu tsayar da biya har kwana 45 cikin kwana 45 din nan ku samu letter ku samu mana wasiƙa ku aiko mana daga wajen da kuke aiki akan cewa eh kuna aikin kuma ko a kowace jiha goma ya ba mu mutum ɗaya da muke aiki da shi wanda shi ne kamar yake shugabanci a wannan jihar akan aikin da muke yi to banda inda kuke aiki shi wannan wanda yake shugabanci a jiha shi ma muna kiran shi local person in nan ko shi ko mace ne ko namiji shi ma ya ba da wasiƙa ko ita ma ta ba da wasiƙa cewa a'a kana aikin nan ko kana aikin nan in cikin kwana 45 ba mu samu wannan wasiƙun ba daga wajen ku to za mu yanke gaba ɗaya amma in cikin kwana 45 kun dawo kun nuna mana cewa sharri aka yi ƙarya ne to za a mayar da ku kuma za a ci gaba da biyan kuma kuɗin kwana 45 din nan za a biya
yawwa
wasu sun dawo kuma mun mai da su wasu kuwa da kansu sun mana wasiƙa sun ce sun bar ni ma cewa sun samu aiki ko ko sun tada nasu sana'ar abinda suke samu ma ya wuce 30,000 saboda haka a cire sunansu wasu kuma a ce ai sun rasu wasu kuma a ce ai sun bar wajen da suke aikin sun koma wata jiha duk wannan babu wanda aka sanar da mu da niyyar wannan text ba wasu suna dawa wasu ba su dawa idan ko cikin kwana 45 suna ba ku ji labari ba za mu yanki
yawwa shi ne ake kira an sauke mutum daga aikin kenan to murewa abin da ya faru shi wannan malamin tun lokacin da aka dauke shi na farkon nan ne a 2016 sai da ya share watanni 15 a nan 16 ne ya samu biyan sau ɗaya kawai nan ma ta bankin union ne yana jin da bankin nasa kenan da aka ce ba BBN ya koma First Bank ya saki inda aka ce ba a son nan dai aka tura masa kudin nan sau ɗaya tak a tsawon
wani ya za a yi a ce baya ba a ina ruwan mu da wani banki yake amfani da shi ka gani in haka ta faru to BVN din shi da ya matching account number din shi ba shi yasa muke aiki da ni sunanka da BVN dinka da account number dinka duk sai yayi matching sannan muke kai mu biya dan idan BVN dinka bai matching account number dinka ba babu yanda za a yi kuɗi ya kai account dinka dan haka yanda na gaya maka 200,000 nan ko da muka sai mu kano da muka aika NIB ta dawo mana ta ce 93% wato 93 cikin 100 sun ba mu details correctly sun ba mu sunan su ya yi matching BVN ya yi matching account number saboda haka su biyan su ya yi babu wani matsala ba laifin mu bane amma idan BVN ɗinka bai yi matching ba bari in baka misali akwai state inda da muka aika musu dukkan sunaye na state ɗinsu sai suka nemi su canza sunaye sai suka yi kiran manya-manyan garin ba zan faɗi sunan jihar ba kiran kwamishinoni ne da members na haka wanda suka ce su kawo sunaye sai suka ciccire sunayen waɗanda suka gani kamar ba 'yan ƙasan ba 'yan jihar ba tunda za ka gane ai ko in dai sunan sai suka ciccire sai suka yi masa nisan sai suka dawo mana da su akan cewa ai ga su duk an aika su an kai su sun an kakkai an ka an sun duk sun samu wajen aiki da maka aika wa news a sai mabiya sai news tace ai wa'annan sunaye da su matching BVN ba da su matching akan number ba su jiha ba su san cewa duk muna da wannan record din ba ka gane saboda haka dukkan wa'anda aka kawo sunayen su sababbi tunda mu muna da sunayen da account number da BVN da ba a yi an biya su ba amma su ma wa'anda originally muka aika musu tattiwa an dauke ku su ma ba a biya su ba tunda ba a dawo mana da sunayen su ba ka gane ka gane
na gane
sai ka fi magana zanga su ba a biya su ba su ba biya su ga na tashi na je ni da kaina na ce zan magana da su da yake ba su da gaskiya wannan jiha wanda suke kokarin wanda suke wanda aka sa akan magana sai suka je da ni a hajjia ba sai kin yi magana da su ba da za mu miki bayani nace a ku dan mu yi magana da wai ai matasa ne kada ku ga miki magana nace ku dan mu dai yi magana da na je suka ce wai gaskiya ne za mu aiko ID card nace a ba mu magana ID card ba ya miki bayani nace ku ku wanda muka muku text cewa an dauke ku a wannan abu ku ne ya kamata za a ba aikin nan ya mu sake tafi da tin yanzu ba daga jiha za mu ɗauki mutane ba za mu kawo mutane daga Abuja su zo su zauna da mutanen jiha a duk ya ko wajen aiki nace ko kuma waɗanda jiha ta ce muku waɗanda manyan ku suka ce muku a'a an dauke ku da baki ba ku samu text din ba ku yi hakuri za mu sake buɗewa nan da shekara dan mun bude ku nemi aikin mun aka dauke ku za ku shiga namu records din sannan za mu iya daukan ku a aiki haka muka warware abin
idan Allah kai mako mai zuwa za ku ji matakin da Hajji Ambaren Kwe za ta dauka wajen sharewa dukkan matasan da ke fuskantar matsaloli a shirin Empower idan har suna kan shirin bisa ka'ida yanzu madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da Sakarar Mahmud Ibrahim Kwari da Haruna Dauda sai kuma Nasir Adam Ali Kaya ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mako mai zuwa mu kasance lafiya
madalla yanzu kuma ga labarai a takeice
wani sama meda sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Syria ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi wanda yayi kacakaca a cewar shugaba Donald Trump a wata sanarwa da yayi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a kasa baki daya da safiyar jiya Lahadi Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan ya sauka a kasar a wata ziyarar bazata. Daruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a jiya Lahadi a babban filin Tahrir da ke birnin Baghdad. Masu zanga-zanga fiye da 60 ne aka kashe a arangamomin da aka yi da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata. Shaharar da yankin Hong Kong ya yi a matsayin wurin gudanar da harkokin kasuwanci cikin walwala ya yi ta dasa shewa sannu a hankali tun bayan da Birtaniya ta mika yankin a hannun China a shekarar 1997.
To masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin sai kuma ɗan anjima za mu dawo a shirinmu na hantsi idan Allah ya kama kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi Wamban Kano Muhammad Usman bisa rasuwar matarsa Hajja Halima da aka fi sani da yaya Ladi. Wace Allah ya warasuwa a ranar Alhamis da fatan Allah ya ji kanta haka zalika muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe bisa rasuwar yar mahaifiyarsa Hajja Hadiza Umar a gida-gida da ke jihar Kano da fatan Allah ya ji kanta yanzu a madadin shi Hafiz Baballen da ci Bahiru Diodine sai injiniyanmu Justin Mahmud Lalo ke cewa sai mu tara a shirinmu na hantsi.
Afrique.